الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذكر الذي يقول بوديا ستبت بألا تبارك وتعالى واني شرعا تقومنا للسورية تكان المؤمنين يميل المؤمنين ستظم كمنظم لنجي شبدا لها إذا متلقى كي كوكا كوتين شيو ذكر ثورنج جيسي أمسا صبر الثابر يوم وطن يحنى ونمان زنجي كيبتشي yaza guda ɗaya za ta ciyo sai ta hana gangan jiki bacci gaba daya. Godiya tabbata ga Allah da ya hana mu hasada a tsakanin mu. Godiya tabbata gare shi da ya hana mu fushi da ƙiyayya da jayayya da saɓani a tsakanin mu. Ina shaidar Allah ba an bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin tarayya a cikin mulkinsa da sarautarsa. Ina shaidar Allah Muhammadu bawan Allah ne, manzon Allah ne, shugaban manzanni gaba daya, kuma shi ne zaɓaɓɓe a cikin bayi duka. Tsira da amincin Allah ya tabbatar da wannan bawa, ya ƙara masa matsayi da daraja da sharafa. Allah ya ƙara mana son annabi da ainihin ƙauna gare shi har zuwa ranar tashi a kiyama. Bayan haka ya koyan kwana, ina yi muku wasiya da kaina da jin tsoron Allah. Ku sani jin tsoron Allah shi ne fa babban tanadi a ranar ƙunci, a rana mai tsanani, ranar tashi a kiyama. Sani tsoron Allah shi ne babban guzuri. Allah ya ce ku yi guzuri, mafi alherin guzuri shi ne tsoron Allah. Wata zawwalu fa inna khairar zali taqwa, kowa ya ƙoƙari ya gyara tsakaninsa da Ubangiji ya zama yana jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa. Da wannan ne za ka samu tsira, za ka samu kubuta, komai ma da sauƙi in dai ka je wajen Allah kana jin tsoronsa. Shari'ar Musulunci ta zo da yin umarni da yin soyayya a tsakaninmu, cewa mu so junan musulmi ya so dan uwansa musulmi, kuma ta hana mu kullata juna da fushi da juna da gaba da juna. Kamar yadda shari'ar Musulunci ta ce, musulmi na ƙwarai shi ne wanda zuciyarsa a wanke take, baya fushi, baya ƙiyayya, baya faɗa, baya gaba, baya ƙin magana wa dan uwansa musulmi, ba shi da wannan kwata-kwata. A sunnar manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama ta zo da wannan bayani karara. Manzo Allah ya ce misalin mu'minai sallallahu alaihi wasallam a tsakaninsu wajen soyayyarsu da tausasawa a junansu kamar gangan jiki ɗaya ne. Idan wata gaba ta ji rauni, to dukkan gangan jikin yana amsawa ya kasa bacci ya ta zazzaɓi. Ku sani ya ku ƴan uwana masoyana, lallai soyayyar da Musulunci ya zaburar da mu mu yi a tsakaninmu shi ne soyayyar da za a yi ta dan Allah, ba soyayyar son zuciya ko soyayyar maslaha ba, ko soyayyar 'yan siyasa da suke yi wa junansu. Kana son shugabanka a jam'iyyar siyasa don kuna jam'iyya ɗaya, amma lokacin da kwarba jam'iyya sai zama abokin gabanka. Damun ba a kan Musulunci ku gina soyayyen ba. Kana son wane ne saboda kana tsammanin zai baka, daga zarar ya daina baka ko yana baka sai ya daina baka, sai ka daina sonsa saboda daman jan tsabon hannunsa kake sonsa. So ba irin wannan soyayya ba. Soyayya ce ta Islam, soyayya ce ta imani, soyayya ce ta zuciya da zuciya. Ka so ne har ga zuci, ni ma so ka har ga zuci. Soyayya ce wacce take tana zance dukkan abin da duniya take sha'awa, ko kuma ɗan adam yake sha'awa a ransa. Wannan shi ne yake sa a ɗa ya so ubansa. Irin wannan soyayyar ita ce soyayyar da ake so ɗa ya yi wa ubansa, ba wai yana son ubansa don yana ba shi ba, ba wai yana son ubansa don ya girme shi ba, ba wai yana son ubansa don ya sauƙaƙa masa wani abu na rayuwa ba, yana son ubansa don ubansa ne shi ya rike shi, ba yana son ubansa ne don mai wadata ba ne ba, ko uban yana da wadata ko bai da wadata sai shi tunda uban shi ne to irin wannan soyayyar ake so mu yi wa junanmu ba wai kawai dan wata manufa ta ainihin duniya ba wannan soyayyar ita ake so miji ya yi wa mata mata ma ta yi wa mijinta shi ya so ta saboda Allah ita ma ta so shi saboda Allah shi kuma ya ikhlasi wajen kyautata mata irin wannan soyayyar ita ake so dalibi ya yi wa malamansa saboda darajar musulunci da darajar ilimi ko ya bata maka ko bai baka ba ko bai maka alfarma ba ko bai maka hanya ba kana son sa saboda yana son Allah malaminka ne wannan soyayya take sa mu'mini yayi wa dan uwansa mu'mini uzuri kuma yayi masa nasiha kuma wannan soyayya take sa mutum ya rinka tawazu wa yan uwansa irin wannan soyayyar ita ake so ka karar da rayuwarka akan taimakon wani ba wai dan wani abu zai baka ba ka taimaka masa ka tsaya masa akan bukata ta sa har ka ga ya samu nasara a rayuwarsa irin wannan soyayya ta kansa baka san mutum ba ka masa hanya ya samu aiki baka san mutum ba ka masa hanya ya samu kasuwa baka san mutum ba ka masa hanya ya samu ilimi ka kai shi makaranta ka masa kala ka masa kala irin wannan soyayya ita ake da bukata mu yi kuma da wannan ne lallai mabiya wato za su girmama shugabanninsu za su girmama malamansu su masu soyayya da Allah masu yin soyayya dan Allah to soyayya su dawwama take har abada kwanaki da shekaru ba sa karawa soyayyan nan wani abu in banda ƙarfi kamar gini ne aka gina shi ruwa yake dukansa nan bulo da siminti to ruwan da yake dukansa yana ƙara mai ƙarfi ya daɗa kafuwa to su masu soyayya dan Allah to daɗewar soyayyar ƙara ƙarfi yake a tsakaninsu saboda babu wata buƙata ta duniya a cikinta Allah aka sa a gaba su ne waɗanda Allah ya ce al-akhilla'u yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa lil-muttaqin masu abokantaka a ranar kiyama za su yi ta kiyayya da juna da gaba dukkansu gaba ɗaya sai masu tsoron Allah su kai soyayya saboda Allah Allah samu a cikinsu Allah ya yabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yabi zukatansu saboda suna da wani abu na wato salamatu sadri salamatu sadri shine tsarkin zuciya mutum ya zama a zuciyarsa baya dakon kowa kana rayuwarka kai abinda ka sa a gaba shine a gabanka baka kwana da wani a cikin zuciyarka wani baya hana ka bacci baka yi da wani baka bakin cikin rayuwar wani to su sahabbai haka suke Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su yace wallazina tabawwa'u dar wal iman min qablihim yace yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu yace kuma yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika hum al muflihun musulunci yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani musulunci yayi umarni da ayi sulhu a gyara tsakani tsakanin kungiya da kungiya tsakanin jama'a da jama'a tsakanin aboki da aboki da uba yaro da mai gidansa babba da ƙarami duk lokacin da aka samu rashin jituwa a tsakanin wasu to lallai musulunci ya ce a yi sulhu wa in ta'ifatani min almu'minin naqtatalu fa aslihu bainahuma ku yi sulhu a tsakaninsu fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llah idan daya daga cikin kungiyoyi ko daya daga cikin jama'a ta yi zalunci ta wuce gona da iri akan daya to a haɗu a yi taron dangi a yaƙi ɗayar da take ta ba da haɗin kai take so ta yaƙi wata shine ku haɗu ku yaƙe su ga baki ɗaya faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri llah amma fa in fa'at in ta dawo jama'ar ta dawo mutanen suka dawo suka ce za su zauna lafiya da junansu to ku yi sulhu a tsakaninsu bil ajli wa aksitu bi ajli inna Allah yuhibbul muhsinin kaga Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana dangane da abin da zai gyara mana mu'amalar mu a tsakanin mu yace ku dena wato kullatan junanku da muna nawa juna muna tawa junanku wato zato haka kullum mutum ya rinka kullatan dan uwansa yana munanta zato a gare shi, yana fada da shi, yana gaba da shi, haka ko da wani ma yana gaba da kai baka ma san da shi ba, yana ta wahala. Ko kai kana yi gaba da wani duk inda ka zauna ka ci mutuncin sa ka zage shi ka bata shi, shi kuma bai ma san kana yi ba, wannan mummunan abu ne kuma dako ne a rayuwa da zai jawo maka nauyi babba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan abin shi yake aske addini, kullatar juna, gaba da juna, kiyayya da juna. In kullace ka tana ta fushi tana ta faɗa da kai, in ka biyo hanya ka ƙi daba hanyar, in ka zo wurin ka wuce ko in tashi, in na maka sallama ba za ka amsa ba, ko kuma kai ba za ka musu sallama ba. Ko makoci da makoci suna faɗa da juna, ko ɗan uwa da ɗan uwa ba sa magana. Akwai waɗanda uwa ɗaya uba ɗaya a gidansu amma wallahi ba sa magana da juna. Ina ruwana da shi har duniya ta shi ban da buƙatarsa, ina ruwana da shi wallahi ban saki kula shi ba. Wannan hiyar halika, in ji manzon Allah ya ce wannan abu ne mai aske addini. Ba wai halika ta shi'ari ba, ba za shi suke askewa ba, addini suke askewa gaba ɗaya, wanda yake da irin wannan sifa. Iyakacin abin da aka ɗora maka ka yi wa musulmi ɗan uwanka sallama, kada ka yarda wani abu ya shiga tsakaninka da musulmi ba za ka yi mai sallama ba, duk faɗa duk kiyayya duk gaba, to ka ce assalamu alaikum, shi ma ya ce wa alaikum assalam. Na mu'amala ba ce dole sai ka yi mu'amala da kowa ba, bai zai yi kowa abokin mu'amala ka bane, bai zai yi ba. Kowane mutum akwai wanda yake mu'amala da su, akwai wanda baya mu'amala da su, amma ba wai jin suna faɗa da juna ko suna kiyayya da juna ba. So mu yi ƙoƙari mu gyara wannan. Yanzu ƴaƴa za ka ga sun tashi a gida fa, uwarsu dai ubansu ɗaya, ubansu ya sani, uwarsu ta sani, ba sa ga maciji. Sai ce a ai wani da wani ba sa ce, kuma tun suna yara an gyara gyara su, ubansu suna raye, uwarsu tana raye, bai zai kira sai musu faɗa ba. Ai wani baya kula wani, ai wani baya yi da wani, ai wani baya magana wani, ai wani ba a haɗa su guri guda ba, ai ba za su abinci tare ba, ai ba za su tafi a mota makaranta tare ba, ai a kaza, ai a kaza, sauransu. Duk irin wannan abubuwa suna faruwa. Ko a gidan mutum ya zo ya ajiye mata biyu uku suna bala'in gaba da kai ya ba sa magana, sai wai mace matar aure da ƴar uwar ta kishiyar ta sai su shekara guda shekara biyu ba su taɓa yi wa juna magana ba, suna gida ɗaya. Wance ta hana ƴaƴanta su je ɗakin wance, wance ta hana ƴaƴanta su yi alaƙa da wance, ta nuna musu ƙiyayya da gaba ga matar ubansu. Kai kuma kana zaune wai matar ka ne bai, baka baza su in ba za su daidaita ba, ka ce kowa ta gidansu, ko ku yi musulunci, ko ku yi daidai, ko kuma kowa ta kama gabanta, ko abu abin da nake faɗa, ko kuma a samu matsala. Duk abin da ka bada umarni in ba sabon Allah ba ne dole a bi shi, matuƙar kadirul mustafa za a yi. Haka ake son ka samu namiji tsayayye a gidansu. Amma wallahi in ana baku labarin wato al-dhara'in wal ahqad wat tahasud wat tabaghud bayna wato zawjat a cikin gidaje, kiyayya, fushi, gaba, faɗa, rashin amintuwa da juna tsakanin matan aure a gidajensu kuma mijinsu ɗaya, wato wallahi kare da zai ci ba. Yaya za ka ci nasarar rayuwarka? Ka tara mutane, ka shuka gaba a gidanka, ƴaƴanka ba sa shiri da ƴaƴan wani ƴaƴan wance, kuma duk ƴaƴanka ne, duk kuma ubansu dai suke amsawa. Kurun kun bar mata suna juya ku yadda suka ga dama, ba za ku iya gyarawa ba. Mace kurun ita za ta sarrafa ma gida sai yadda ta ga dama za a yi. Kai kake ci da ita, kai kake shaji da ita, kai ka bata wurin kwanciya, kai kake mata kaza, kai kake mata duk hidindimin da kake a matsayinta na matar ka kai kuma miji, kuma ba za ka bada umarni a je ba. Wannan wani irin rauni ne wannan? Kuma yanzu daidai ne ka bari a raba kan ƴaƴanka a gidanka? To wannan rabuwar kan ƴaƴa da rashin jituwa da rashin nutsuwa yana nan cik a gidajen Hausa fulani. Bayi da kyau ba daɗin ji kwata-kwata, haka za su girma, wannan ya girma ya yi matsayi ya fi kula, wannan ya ƙi taimakonsa ya taimaki wasu a nesa. Kai kuma kana kabari Allah yana ta maka tambayoyi da mala'ikun Allah. So mu yi ƙoƙari mu gyara, idan mun gyara za mu samu sauƙin rayuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya turo shi don ya sauƙaƙa wa mutane, kuma mutum ne mai sauƙin sha'ani. Hannunsa a liƙe yake wajen bayarwa, fuskarsa a sake take wajen wato yalwata mutane su sauƙaƙa wa mutane. Yana da kyawawan ɗabi'u waɗanda baki ba zai iya gama bayaninsu ba. Yana da al-fada'il, yana da al-akhlaq al-aliya, ɗabi'u maɗaukaka. Ko yana cikin kunci, ko mun tsanani, ko mun matsi da ake ciki, to aga alheri a tattare da shi. Haƙuri ne da shi, shi yasa ake son mu koyi da haƙurinsa. Ana cikin tsanani an je wani wuri aka fasa masa kai yaki kwakwat aka fasa masa kai aka karya masa haƙorinsa haƙori na bakinsa aka balle shi jini ya yi ta zuba har ƙasan ainihin wato tafinsa a cikin wannan yanayi na kunci sahabbai suka ce yanzu ya rasulullah ba za ka yi mummunan addu'a ga waɗannan mushrikan ba ai kawai tausayin annabi da rahamar annabi da jin kayan annabi sallallahu alaihi wasallam da ɗabi'a irin tasa sun fasa masa kai sun karya masa haƙori sai ya tuno waɗannan fa za su iya musulunta nan gaba waɗannan za su zamanto su ne makamashin da musulunci zai amfani da su wajen ƙona abokanan gaba ba su sani ba ne da sun san shi annabin ne da gaskiya hakikatan da ba za su masa abin da suka yi masa ba haka ya ɗaga hannu sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a ya ce Allah ka shirya da su ba su sani ba ne ya roƙa musu Allah nawa nawa abubuwa suke faruwa da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan da zai yi sai dai zai nuna mutane darasi sai ya haƙuri me ba a yi masa ba matansa sun shiga zuwa su sa shi a gida su sa shi a gaba su ce suna son kaza abin duniya sai ce ba haka ba ne ni ba annabi ne da Allah ya turo ni ne musulunci ne da'awa ne kaza da kaza amma duniya ba tare ba ce ba na son ta haka suke haƙura da shi da abin ya tsanani ya ba su zabi Qur'ani ma ya ba su zabi in za ku zauna da shi a haka ku zauna in ba za ku zauna ba shi kenan kai ma sai ka ba da zabi in za a yi bismillah a yi in ba za a yi ba shi kenan kowa ya kama gabansa ku daina barin zumuncin ƴaƴanku da zuri'arku yana lalacewa yanzu wato daga cikin muskiloli da yake faruwa na yi wannan hudubar idan aka baka labari tsakanin matar mutum da uwarsa ko matar mutum da iyayensa wani gurin labarin ba ya zuwa ko ka san cewa akwai wanda matarsa ba ta kula uwarsa matarka da nake aure da ita ba ta kula mahaifiyarsa akwai wanda ni da shi yake gaya ne ce a gabansa matarsa ta ce a gabansa ta gaya ta ce uwarsa munafuka ce wallahi ba ni ba ita ta ce mahaifiyarka munafuka ce wannan mata ce ta aure da ake zaune da ita saboda ta shimfi dai kafa ta samu gurin zama ba yi mata tarbiyya ba tunda iyayenka ba su yi mata ba kai ba ta yi mata tarbiyya ba to yanzu wani ya za a yi ta gaita mahaifiyarka ya za a yi ta jefe mata kyautayi ya za a yi ta bita kamar yadda za ka bita to suna nan ana zaune amma ba a shiri ba a magana amma kuma kana zaune da ita ai ba taka ne wai kana jin daɗin rayuwa da ita Ummu Kulthum ta rawaito mana hadisi kamar yadda tace ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba makaryaci bane wanda yake sulhu tsakanin mutane wanda zai je ya ga wanda da wani ba sa shiri ya sulhu tsakanin su wannan ba makaryaci bane kenan ko da kayi ƙarya dan ka sulhunta zaidu da amru ko kayi ƙarya dan ka sulhunta wani da matarsa ko kayi ƙarya dan ka sulhunta mai gida da yaransa a kasuwa ko kayi ƙarya dan ka sulhunta malami da ɗalibansa to ba ƙarya kai ba laysa kadzab alladhi yuslihu bainan nas ba magarici bane wanda yake yin sulhu a tsakanin mutane yace fa yadni khairan aw yaqulu khaira mutum ya nufaci alheri ya je ya gyara tsakanin waɗanda suke gaba suke kiyayya a tsakaninsu wannan fa kai fa so ake ma ka kai farmaki wa jama'a ka gyara tsakanin wani da wani ba wai ka bari gidan ka ya lalace ba insha Allah ta'ala lokaci mai zuwa nan gaba za mu yi huduba akan gidan musulmi irin abubuwa da mutane suke a gidajensu ko suke barin gidajen suna lalacewa wannan din yake sabbaba musu rashin jin daɗin rayuwarsu gaba ɗaya wani akan harkar gidansu da iyalinsa zero ne gaba ɗaya kuma Allah ya tara mai duk abin da zai tara masa ya ba shi lafiya ya ba shi wadata ya ba shi arziki amma gidan bai da nutsuwa sai ya tafi gidan abokanansa bai da kwanciyar hankali sai ya je kasuwa saboda ya bari gidan ya mutu ya lalace baya gyara ku yi kokari ku gyara gidajenku kuma ku yi kokari ku gyara tsakanin mutane ku sani cewa ba wanda zai kubuta ranar tashi alƙiyama fa sai wanda ya zo da kubutaccen zuciya dole zuciyarka ta zamanto ta kubuta ta nisanta da dukkan waɗannan abubuwa na ƙazanta da muke faɗa Allah ya yaba annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam dangane da kubutar zuciya. Annabi Ibrahim yana addu'a yace ya Allah karka tona kana da yaya ba za su yi masa komai ba illa man atallaha biqalbin salim, sai wanda ya zo wa Allah da zuciya kubutacciya. Wankacce zuciyar ka ya zama tar, haka take. Kuma wannan bayani yake kafin a tabbatar da wannan, dan innan nafsa la amaratun bisu, ran dan adam kuma yana umartansa da mummunan abu kullum. Yaki ake zuciyar ka tace ka yi kaza na rashin kirki, kai kuma ka ce a'a ba za a yi kaza ba, ba za a yi abin da kike so, ba za a yi abin da Allah yake so. Wani abu farka san su za ka je ka yi shi, kana jin haushinsa, kana kinsa, kana gaba da shi, ka tirsa ta zuciyarka ka je ku gaisa, musiba ta same shi kai masa jaji, duk da kana jin haushinsa baka so, ko kana yaƙi shi nan kenan. To da wannan ne Allah tabaraka ta'ala zai baka jagoranci. Alqalbu salim ya kubuta daga daga'in, daga shirka, daga kafirci, daga hasada, daga kullata, daga gaba, daga kiyayya. Wanda ya zo da wannan zuciya shi ne zai samu rahmar Allah. Kaga ba munafiki ba ne, ba mushriki ba ne, ba kuma ɗan bid'a ba ne, ba kuma mahassabi ba ne, ba kaza ba ne. Duk yaƙi a duniya ya kori waɗannan. Alhamdulillah ya zauna da 'yan'uwansa musulmi lafiya. Haka Allah ya ce salamun ala nuhin fil alamin inna kadhalika najzi al muhsinin, yace innahu min ibadina al mu'minin ثم أخرجنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم يتي إذ جاء ربه بقلب سليم. أختي إبراهيم يا زول أبن جنس دزوتشيا كوبتشيا سمعنا عن الجنة ما قبل كده ده كوبتشيا دزوتشيا سيرو إن دي كتير عن الجنة تدون ده كتير عن الجنة تدزوتشيا سميتون وهذا كنا أقول بك أتفا ميوني هاي إن مسمى نجار دزوتشيا تسلف تبكاني ده حقولي دزوتشيا Allah da ya yi mu dama dole sai mun fada a saba juna, ba zai taɓa yi wa mu haɗu ba mu saba juna ba. Duk wanda yake ganin cewa wai ba zai saba wa ɗan'uwansa ba ko ba za a saba masa ba, to yana yarda da kansa ne. Wallahi masoyinka mai ƙaunarka wanda kake ji da shi in ya tafka masa wata tsayar wata rana sai ka ji ka kasa bacci, na haka rayuwa ciki. Ɗanka da ka haifa da kake da full control a kansa, cikakken wato iko da gudanarwa, in yi zo ya yanka maka wata tsayar wallahi ba ka iya bacci ba. Matarka da suke ƙarƙashinka kullum za ta iya maka abin da zai hana ka bacci, haka rayuwar take. To kai da kanka ma ai kana iya ɓata kanka, sau nawa haƙorinka yake cizon harshenka, me ya masa, me haƙorin, me harshe ya yi wa haƙori zai cije shi har ya sa ya zubar da jini, sau nawa jikinka shi da kansa zai zo rikici ya ta wahala da kansa. A ji a sha magani a ta kashe kuɗi a yawa, kenan dole ne sai mun samu saɓani a rayuwa, dole za mu samu saɓani. Kuma kar ku manta yadda Allah ya bambanta mu a tsawo, ya bambanta mu a fuskokinmu, ya bambanta mu a ɗabi'unmu, ya bambanta mu a kaza, to dole kuma sai mun samu saɓani a cikin abubuwanmu. To wanda yake ganin zai rayu shi ba za a fata masa ba, to ya ɓata wa kansa lokaci. Wanda yake rayuwa yana ganin duniya daidai ne, za a iya maka komai sai dai kai haƙuri, to wannan shi morewa rayuwa. To wannan shi ne abin da ake so mutum ya zamanto ya kuɓuta da shi. Anas ɗan Malik ya rawaito mana hadisi, mun shafa ɗansa muna bayanin saboda muhimmancin su, za mu da ɗabi mai tashi. Manzo Allah wata rana yana zaune yake cewa wa sahabbai, yanzu ɗan aljanna zai kullo ta wacce ƙofa, wani ɗan aljanna zai kullo, suna zaune sai su ga wani mutum ya leƙo ya fito ya shigo ya zo ya yi alwala, gemunsa yana ɗigar da ruwan alwala, ya rataye takalmarsa a hannun hagun ya shigo da su masallaci. Ba a ce komai ba, annabi bai ce komai ba sallallahu alaihi wasallam. Washe gari ma sai manzo Allah ya ce dan aljanna zai da kullowa ta nan kofar. Sai aka ga wannan mutumin da ya fara jiya shi kuma bai sani ba, haka aka sake washe gari annabi bai ce komai ba, sai ce dan aljanna zai kullo ta can. Kawai sai aka ga wannan mutumin ne shi kare annabi yake ta nuna ana cewa dan aljanna ne, kuma shi bai ga ya masa ba. Wani daga cikin sahabbai, ana cire shi Abdullahi ibn Amr ibn al-As ma'ruf ladaikum, sai ce ni ko sai na ga mutumin nan, wai me yake yi ne wai wannan mutumin, ba a san shi ba, ba sanannen mutum ne ba, mashhuri ba ne a cikin sahabban, an ce dan aljanna ne, har sau uku annabi yana faɗa. Sai na bi shi na ga me yake yi na ibada don na yi koyi da shi, sai ya bi shi ya masa dabara, ya masa hikima, ya bi shi har gida, ya ce na ɗan samu irin mushkila a gida da mahaifina, na yi rantsuwa na ce ba zan kwana a gidanmu ba sai na yi kwana kaza uku da Allah ta zaka dauki bakunci na a gidanka ko kuma zaka kula da ni kafin in warware rantsuwa ta sai ce kwarai kuwa shikenan ya ce to bismillah ya zo gidan sai kwana daya biyu uku ya ce tun da ya je gidan nan bai ga mutumin nan ya kashe dare yana sallah da daddare ba kawai dai yadda kowane musulmi galibin yake yi ba wani abu na daban ba wani mutum ne mai tsanani ibada ba kawai dai dare ya kan tashi kan shabbada sassa idan ya ambaci Allah ya je yana kabarbari yana azkar da ake yi sai kuma ya tashi kawai sai ya tafi wajen alwala ya alwala sallah asuba ya ce ina kula da shi yana kyautata alwala mutum ne mai kulawa da alwala ya ce na zauna da shi a cikin kwanakin nan gaba ɗaya ban taɓa jin ya faɗi wani abu ba sai alheri haka yi sai alheri yake ji yana faɗa daga bakin sa kawai ya ce kwana ukun nan suka yi sai na ga mutumin nan mutuwai me yake ma na daban ne ba wani abin da yake na daban da har za a yi masa wannan abu abin ya bashi mamaki kwarai da gaske sai da ƙarshe sai ce ya kai bawan Allah ina son shaida maka gaskiya na zo ne don duba ka in ga yanayinka na koyi da kai ko kana wani abu na daban abin da ya faru na ji annabi sau uku yana cewa kai dan aljanna ne sai na zo in ga a gidanka wato me kake yi da ka samu wannan matsayi na gidan aljanna dan ni koyi da kai sai na ga ban ga kana wani aiki da ya fi nawa ba to sai an jima zan tafi amma ina so in tambaye ka me kake yi kai kake ga Allah ya baka aljanna ne ya shiru bai ce komai ba Allah ya amur ya juya ya tafiya sa ya ba shi amsa ba yayin da ya juya sai kira shi ya ce zo malam da ya zo sai ce ba abin da nake in ba abin da ka gani ba ina da dabbobi in garin Allah ya waye nakan tafi wajen dabbobi na je in kiwata su in tatsu nonon kawo iyalina lokacin sallah yayin da masallaci annabi ne sallah da annabi sallallahu alaihi wa sallam sai dai ni ina da wata dabi'a ban taba rike wani mutum ba la ajidu fi nafsi li ahad min al muslimin ghishan aw ta riwaya ghilla ban taba wato jirgi in rike wani mutum musulmi ba ina fushi da shi ina gaba da shi wai yau ina da wani a zuciyata da yake damuna bana mu'amala da shi bana kaza saboda ina fushi da shi bana masallama bana kulashe shi ni bana wata kawai in mutum ya yi min abin da ya yi shi da Allah tabaraka wa ta'ala bana al-gushi bana al-gus me al-gus ƙarya da shaku da gaskiya da ƙarya a cikin mu'amala ta da dan uwana musulmi kuma ni bana hawa wa da hasada an taba ganin yace wala ahsudu ahadan ala khairin ata Allah to wannan magana ce yace ban taba yi wa wani hasada akan wani alheri da Allah ya bashi ba zaka iya yace duk abin da Allah ya ba wani wallahi ban taba damuwa ba Allah ne ya ga dama ya dauka ya bashi shikenan ni ma sai ne neman Allah ya bani to wannan shine nan ake rubutawa mutum nawa ne suke kafa yin bacci saboda Allah ya rufa wa da asiri mutum nawa ne kamar su zai ta fado saboda ya ga wani ya canja mota mutum nawa ne zai shiga damuwa saboda wani ya aure mata ba irin ta su ba mutum nawa ne yake kafa kaza saboda ya ga wani ya zai shi jari mai ƙarfi mutum nawa ne yake kaza akwai mutumin da ake ba da labari yana gadan sa na asibiti wallahi tambaya ke ya wani ya taso sa ya fi mu kuwa yanzu yana gado zai mutu yara suna ba baka kabar wannan magana amma tambaya yake ya wani ya fi su yanzu ya wani ya yi kaza ya wani ya kammala kaza din sa subhanallah alazim ya dai ka kauni ya da mu haka yi mutu haka yi shiga ya damu da rayuwar kushe sa kuma duk mai hasada malamai suke cewa bai ci gaba haka zai ci da kwakwa a nan inda yake saboda mai wato directly ko indirectly shi mai hasada Allah yake yaka yanzu wancan mutumin da Allah ya masa abin da ko ya bashi ilimi ko ya bashi lafiya ko ya bashi wadata ko ya bashi sarauta ko ya bashi gaba sai kuma kake damuwa akan wannan abu to shi da karfin tuwaye zai karba ba Allah ne gida ma ya zabe shi ya bashi nawa ne Allah yake barin uba talaka ya mai da tantsa mai kudi nawa ne Allah yake mai da uba mai kudi mawadaci ne rufin asiri ga yansa kuma sun zauna mugun talauci ka duba alaka fa in wani yana iya azunsa wani ko wani yana iya rufa wani asiri ya mai da shi wani to me yasa uba bai wannan sa ba me yasa daga yayin uban shi ba to dan me yasa kaga kana fada da abin da Allah ya raba ya ba wani duka wannan abubuwa suke sa muke fada da juna muke gaba da juna muke tsakiyayya da juna kuma muke kasa ci gaba bakin ciki ya dane ta kullum baka da nutsuwa jininka yana ta hawa duk abin da ake yi a danji dadi a rayuwa baka ji in ka saka riga baka jin dadin ta in ka kwanta bacci a gida baka iya sai ka sha kwayoyi kullum kana ta fada da iyalinka saboda akwai wani dako da suke a nan a zuciyarka abubuwa suna damunka kuma abubuwa zai yi shafi mutane kuma ba wai akan Allah ba akan duniyar shi sai ya ce lalle wannan shine abin da yasa annabi ya maka albishi da gidan aljanna kuma yace shine abin da yake mana wahala haka Abdullahi dan Amr ya faɗa hadisin Abdullahi bin Mubarak ya rawaito shi a cikin az-Zuhd da ingantacciyar riwaya haka Imam Ahmad ya rawaito wannan riwaya ashe wannan mutum ya samu rahmar Allah ya samu aljanna saboda haƙuri da yake da shi kuma yana juriya da abinda wato mutane suke masa yace in nazo kwanciya bacci a wata riwaya na kan daga nan ce ya Allah duk wanda ya mun kaza na ya taimaka ni kuma ka yafe haka yake fada kaga wannan imani ne wanda yake mataki na gaba so ya ku yan kwana mu kokari mu sulhunta tsakanin mu mu zauna lafiya da junan mu mu mutunta junan mu mu kimanta junan mu kuma mu kare gidajen mu mu kyautata alaka da iyalan mu kada mutum ya bari ya samu mushkila a gidansa nayi wannan huluba ina ta tunani akan matsalolin da ke faruwa ana yi mana fatawa ana gaya mana garin nan akwai mutumin da aka gaya mun cewa malam aiwa wani na cewa baya kula ubansa malam aiwa wani wa'azi baya kula babansa yau shekara kaza an yi kuma a gidan uban yake kwana uban ya yi kuka ya kira shi ya ce kai haƙuri mai na maka amma wallahi ya fita kasuwa raha da tafi da abokanai da komai cikin yalwa amma in ya zo gida baya ubansa magana baya gaishe shi kuma uban bai sai kira shi ce mai kaza ba in aka yi sallama aka ce kaje ka ce babanka ya zo ana sallama da alaji sai ce kai kaje ka kira alaji ka ce ana sallama shi ko akan wannan kadai muka tsaya muka yi huduba muka gyara wannan mutumin ai mun samu nasara sai mu gyara tsakanin mu kenan wannan rashin jituwa hatta a cikin gidaje ma ana yi tsakanin mata da miji ana yi tsakanin ɗa da uba ana yi tsakanin aboki da aboki ana yi fa aslihu zata bainakum wa qumu ila salatikum yarhamkumullahu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh